بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ce daidai da 2 ga watan Rabi'u Nisani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 6 ga watan Mars shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 33 daga cikin jerin ya karatuttukan littafin fiqhu sira wallafa babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. In Allah ya so, a yau za mu shiga al-mabhasul awwal, bad'ul wahyi, babu na farko ko bincike na farko da ke bayani dangane da farkon wahyi. Wato abinda kenan ake so ka fahimta a cikin wannan karatuttuka duk da muka yi a baya, suna matsayin sharar fage ne game da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haihuwar shi, yaya al'amari ya kasance. Yanzu sai ka kaddara Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai shekara 40 kenan. An gama maka wannan tarihin dauki ba dadin da aka yi daga kafin haihuwar shi har zuwa lokacin haihuwar shi, da kuma san da aka haife shi har zuwa sabuwar shekara 40. To duk su ne abubuwan da ka ji. A yanzu ne za a fara bincike dangane da yaya al'amarin wahayi ya faru. Shi ne malamin yace bad'ul wahayi, farkon wahayi. An Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat, daga Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda, ita Aisha tace أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فرقا يبدأ الأمر الوحي يفارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شين أيهم واتو مفركي وانديكي ميكو كاوى ومفركي أيهم تكمبتشي. Zaka zo ka ji ƙarin fassarar wannan ainihin wato hadisi cewa annabawa na daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki yake fara gyara zuciyarsu da ainihin saka zuciyarsu ta zama za ta iya karɓan duk abin da zai biyo baya na wahayi. Sai Allah madaukakin sarki ya fara nuna musu da gabatar musu da abubuwa a cikin ainihin wato mafarki. Wannan kuma yayi daidai da yadda Allah ya kan mu'amalanci galibi dan adam. So da dama dan adam ko da balaga ce ta zo ya yaro, zaka ga yakan fara ganin wasu abubuwa a cikin mafarki. Shi yasa har sai ka ji ana cewa ko kana yin mafarki ko kina yin mafarki, duk waɗannan tambayoyin ne na me sharar fage ne na wasu abubuwa waɗanda za su zo daga ƙarshe su faru a hakikanin rayuwar wannan dan adam. Ina fata an gane. To al'amarin wahayi ya fara ziyara Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar kyawawan mafarkai. Sai Aisha ta ce fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance babu wani mafarki da zai gani sai mafarkin ya zo mishi kamar wayewar gari. Duk abin da ya gani a mafarki sai kuma ya ga abin ya zo mishi tabbas, kamar yadda a lokacin da dare yake kana cikin dubu ko inda ya waye ba sai daga komai ya fito sarari ko. To sai Aisha sai ta kwatanta abin da haka cewa mafarki din kamar ya ga wani abu ne a dubu, to sai kuma wannan abin sai ya zo mishi a haske kamar yadda gari ke wayewa. Ina fatan kun fahimci wannan. Aisha ta iya misali. Ai, akwai balaga, akwai ilimin balaga da fasaha da duk abubuwan nan da kake ta wahala, degree, masters, PhD, professor, duk Aisha tana da waɗannan karatuttuka baki ɗaya a cikin kanta radiyallahu ta'ala anha. Thumma hubbiba ilayhi al-khala, sannan daga baya Aisha tace sai aka sanya manzon Allah son keɓewa, khalwa, ya tafi waje kebe ya zauna shi kadai. Wa kana yakhlu bi ghar Hira, to ya kasance yana zuwa kogon Hira ya je ainihin yana yin wannan khalwa yana kebewa. Kogon Hira yana ainihin inda Jabal Thawr yake, ina fata an gane. Fa yatahannasu fihi, sai ya je yana tahannus. Menene tahannus? Sai ta ce wa huwa ta'abbudi, wa huwa ta'abbudi su ne ainihin ibadoji. Fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud, ma'ana ya je yana ibadoji a ciki. Al-layaliya zawatul adad, ya je ibi wasu kwanaki masu adadi, kwana biyar ne, bakwai ne, goma ne, ya je ya zauna yana ta ibadoji. Duk mun fassara me ake nufi da irin waɗannan ibadoji, an fahimta a karatun tukan baya. Qabla an yanzi'a ala ahlihi, kafin ya dawo wurin iyalan shi, ita ce as-sayyida Khadijatu al-Kubra, ɗaya daidai da gayya ke nan. Na haka da an ce ala ahlihi, tare da cewa ɗabi'ar Balarabe ce ko da mace ce kwaya ɗaya sai a ce ahlu, amma Khadija kuma lallai ahlu ɗin ce bi ma'anar kalima. Wa yatazawwadu li dhalika, yanzu kuma ya sake karɓan bijiri a haka. Ma'ana me ake nufi da wa yatazawwadu li dhalika, ya sake karɓan bijiri na daidai irin kwanakin da zai sake ɗiba kuma yayi. Khadija kuma ba za ta gori ba, cewa kai kenan ka je ka zauna a daji, eh ba ka tsine na komai, ni ina nan in shiga in fita, kai sai dai kawai ka zo. A ina, ai ita Khadija alfahari ne ma gare ta, cewa ta samu wanda ibada ike, ita kuma dukiyarta tana tafiya a ibada. Dan a wannan lokaci fasikan birni da sauran miyagun 'yan duniya da masu kuɗi sun takwaɗa yin su aure ta, dan me? Dan su samu sharafin sun aure mace mai daraja da mutunci irin ta. Dan me? Dan su samu wadda za ta ɗauke musu wasu takalif, ya zo ya karɓi kuɗi ya zo ya sa tulun zuwa biyar ya dawo ya kwarara mata amai, ita kuma tana nan da yara da za su share su abin. To samun mutum irin wannan mai mutunci ai daraja ce ga Khadijatu al-Kubra. Dan haka sai ya zo ainihin wato sai ya sake karɓan guzuri. Summa yarji'u ila Khadija, sannan in ya karɓi gudurin ya tafi waje ya sake ibadoji, sai ya sake dawowa ga Khadija radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Fayatazawwadu limithliha, sai ya sake guzuri na irin waɗannan ainihin kwanaki da zai sake tafiya yi. Ko kun fahimta jama'a? Ka ga nan al'amarin Aisha ta fito da shi ƙarara, ta ce summa yarji'u ila Khadija, sai ya dawo wurin Khadija. A nan sai Aisha ta nuna cewa lallai ta zo daga babban gida mai tarbiyya, shi ne yayin da take ganin ita ce amarya a yanzu, ita ce budurwa, ita ce ɗar zamani, ita ce sharna, amma da ta tashi tana faɗin sunan uwar gidan gidan, sai da ta ce radiyallahu anha. Na daga cikin abin da ke ƙara wa mace daraja, idan kika zo gidan ki yi ƙoƙarin duk yadda za ki mijinki ya ga bayan mutunta shi da kike yi kina mutunta matar shi da kuka zo kuka samu tare. Amma ko da kin zo kin samu da wasu matsaloli tsakaninsu, kar wannan ya buɗe miki ƙofar ki rena ta ko kuma ki rena shi. A'a, ke wacce irin tarbiyya kika zo da ita daga gidanku, ki yi ƙoƙarin ki bayyana shi ne ke ɗan manyan mutane ce, to kin san darajar babba. To lallai ita tana gaba da ke, ko da ku kin girme ta a shekaru, amma a yanayin hierarchy da tsarin zaman aure nan tashi ita ce ainihin tarbiyaki gabatuwa a gidan. To ya nuna ta cancanta a girmama ta. Na haka as-sayyida Aisha a nan da ta ce Khadija, sai ta ce radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Fa yatazawwadu li mithliha, sai ya sake karɓan guzuri daga wurin Khadija da gargadan mithliha, ay mithla tilka layali, da gargadan waɗannan adadin kwanakin da zai yi. Hatta ja'ahu al-haqqu, a haka yake kullum yana zuwa yana ibadoji yana karɓan guzuri har sai da tabbas ta zo mishi. Shi ne abin da ake nufi da al-haqq ɗin, shi ne abubuwan nan da yake gani a mafarki da wasu al'amura na ainihin da Allah yake nuna mishi, sai yau ga shi sun zo a tabbaci haƙiƙa. Wa huwa, waɗannan abubuwan sun zo mishi ne alhali, fi gari hira, yana cikin kogon hira. Yaya al'amarin yake? Sai Aisha sai ta fassara yadda al'amarin yake. Tace faja'ahu al-malaku, sai ainihin wato mala'ika ya zo mishi. Faqala qra, sai yace ni karatu. Qala ma ana biqari, yace ni fa ba mai karatu bane. Fa akhadhani fa ghattani, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace sai mala'ikan nan ya kama ni ya shake ni ko ya makure ni hatta balaga min miljahdu, har sai da na galabaita. Summa arsalani, sannan sai ya sake ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala qra, sai ce yi karatu. Kuntu ma ana biqari, ni fa ba mai karatu bane, inji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama. Ban iya karatu ba, ban koya ba, ban tashi da shi ba, ta yaya zan yi karatu? Fa akhadhani fa ghattani thaniya, ya kama ni ya sake makure ni karo na biyu. Hatta balaga min miljahd, har sai da na galabaita. Summa arsalani fa qala qra, sannan sai ya sake ni ya ce yi karatu. Fa kuntu ma ana biqari, nace ni fa ba mai karatu ba ne, ban iya karatu ba. Fa akhadhani fa ghattani thalitha, ya sake kama ni ya sake makure ni ya shake ni a karo na uku. Summa arsalani, sai ya sake ni. فقال اقرا باسم ربك الذي خلق, sai ya karanta min wadannan ayoyi da Allah ke cewa kai karatu da sunan ubangijinka da ya halitta. Khalaqal insana min alaq, Allah da ya halicci mutum daga gudan jini. Iqra wa rabbukal akram, kai karatu. Lallai ubangijinka babba ne, lallai ubangijinka mai girma ne, lallai ubangijinka mai mutunci ne. Jawabin wannan magana shi ne, in ka yi karatu Allah zai girmama ka, Allah zai mutunta ka, Allah zai mai da kai babba. Allahu akbar. Da a ce mutane suna tsayawa suna lura da Alkur'ani kamar yadda Allah ya neme su, da sun gane duk girman da kake bukata na duniya da lahira gaba daya yana cikin karatu, yana cikin ilimi, da sun tare a wannan. Domin wannan shi ne wahayin da ya sauka tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Da dimi-dimin shi waɗannan ayoyi suka fara da umarni da karatu, suka ƙare da umarni da karatu, da kuma bishara a fakaice ta cewa wanda duk yayi karatu zai wayi gari, zai zama babba. Shi kuma ɗan adam tun daga kan baban Adamu ɗin ba abin da yake so sai girma duniya da lahira. Shi ku Allah sai ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, buwaya da galaba ta Allah ce, sannan manzon Allah yana da ita, sannan kuma mu'mini da suke imani da Allah da manzon shi. Kaga ashe sirr gaba ɗaya Allah ya gama kwancewa dan adam shi a cikin wannan wuri. Sai sa kaga wannan irin neman matsayin na daga hanyar da Iblis da yake malami ne masani yayi karatu ya biyo wajen yaudara annabi Adam alayhi salatu wassalam. Yace ya Adam, hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, bana nuna maka bishiya wadda in ka ci ta zaka samu ainihin wato dawwama dindindin, sannan zaka samu mulkin da ba zai kare ba, zaka zauna a cikin shi har abada. Duk dan adam yana son duk inda ya samu daula ta dawwama. Duk dan adam in ya gama kaiwa abin da yake nema, sai kuma fargaba ya taso mishi na ne na dawwama. Zai dawwama, sai tabbatar da cewa ba zai dawwama ba, domin dukkan matsayin da ya kai wannan matsayin yana gargaɗin shi da cewa law damat li ghayrika ma wasalat ilayka, da ana dawwama a irin wannan matsayin da kai baka kai ba. Ka tuna, in ka zama babban limami ko babban malami, sai ka ga cewa da a ce in an hau ba a sauka, dawwama ake, bai ba ka gani, ba za ta kawo gare ka? Waye liman kafin kai? Waye babban malami kafin kai? Waye babban sarki kafin kai? Waye shugaban ƙasa da gwamna? Waye minista? Waye kaza? yasa an ga dai ka shiga ma'aikata manya-manyan ma'aikatu ko gidajen gwamnati sai ka ga hotunan waɗanda suka fara riƙe wannan ofis tun daga zamanin Turawa, wanda daga 19 kaza zuwa 19 kaza shine minista, daga 19 kaza zuwa 19 kaza shine minista, sai kai kuma ka fara tunanin yanzu kai kuma hoton ka za a sa nan da kwana kaza in ka sauka, kai ma ka shiga mai kenan, ka shiga tarihi, wanda ka shiga ka yi tunanin abin da ya kamata. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka kun ji jama'a, As-Sayyida Aisha da tabbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mana yadda abin ya faru da bakin shi, sai ta ce faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wannan irin sako da Annabi ya dauko daga ainihin wato mala'ika Jibril, biha yana kuma zuwa ga waɗannan ayoyi, waɗannan ayoyi sai mala'ika Jibril Annabi ya dawo da su, yarjifu fu'aduhu zuciyar shi tana kadawa, gaban shi na faduwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa dakhala ala khadijata bintu huwaylid, sai ainihin ya shiga wurin Khadija ƴar Huwaylid radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda, fa qala, daga cikin tabi'un larabawa da ita Aisha ƴar dangi ce, she is the daughter of the soil, ibnatu abiha, shi ne ta girma hannun dattawa su Abubakar da Ummu Ruman, ta san al'adun larabawa, daga cikin al'adar balarabe duk sanda ka ambaci sunan shi ka hada da sunan ainihin garin shi, ta ga yana jin dadi, ka dubi Basakwato da kyau, duk inda ka san Basakwato in zaka faɗi sunan shi ka hada da sunan garin su shi kuma zai ji dadi, ka ce wani Argungu, wani Sokoto, wani kaza, ka dubi Sokoto da kyau suna da wannan ɗabi'ar, ban san ko ka lura ba, ko kun fahimta jama'a, ka dubi duk da Sokoto haka, to ɗabi'ar su ce ko, daraja ce, girmamawa ce ko, to Balarabe kuma yana cikin ɗabi'ar shi shine duk sanda da aka ambace shi shine ka hada da su don mahaifin shi, to wannan ɗabi'ar in ka zo ka faɗe ta ga wanda yake Bahaushe ne shi kuma sai ga akwai ɗaure ne a cikin abu, duk sanda da aka faɗi sunan shi ka hada da na baban shi ka ce wani dan wani, sai ga a to abin mulakanci ne kuma, ko kuna fahimta, shi yasa ake so ka zama ibnatu qaum, ibnu qaumik, the son of the soil, ka zama ka girma a cikin mutanenka. Yanzu nan Aisha da ta faɗa sai ta ce Khadijatu bintu Huwaylid, wannan al'adar su ce, yasa duk sanda da aka ce Sheikhul Islam sai ka ce Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, sai zama ka girmama shi kenan, ka faɗe shi, ka faɗi baban shi, ka faɗi kakan shi, to sai a ce ka mutunta shi, to Bahaushe kuma in ka ce wani dan wani dan wani, sai a ce to wani sabon reni ne kuma yanzu kai duk sanda ka faɗi mutum sai ka haɗa da uban shi da kakan shi, ko kun fahimta jama'a, shi ne mutane ne Allah ɗaya gari babban, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka ainihin sai ainihin take cewa fa dakhala ala Khadijata binti Huwaylid, sai ainihin yazo ya shiga wurin matar shi Khadija ƴar Huwaylid radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda, wa qala yace zammiluni kullu kullu dini, girmamawa ga matar shi, zammiluni, manzo Allah yana cikin ɗabi'un shi in ya tashi kalmomin mutunta yake faɗa wa matan shi, zammiluni kullu dini madadin kullu dini tunda ita kadai ce, amma sai yace zammiluni kullu dini dan ya girmama. Haka yanzu ya samu As-Sayyida Aisha da rana tsaka, yace hal indakum shay, ko kuna da wani abu, madadin hal indaki shay, ko kuna da wani abu, duk girmamawa ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa zammaluhu, Aisha ita kuma sai ta bi lafazin, sai ta ce sai suka lulluɓe shi din, hatta dhahaba anhu ar-ra'u, har sai da wannan fargaba da tsoro ya tafi daga gare shi. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Khadija wa akhbaraha al-khabar, ya faɗa wa Khadija duk labarin ainihin al'amuran da suka faru, ya ce laqad khashitu ala nafsi, haƙiƙa na jiwa kaina tsoron kada wani abu ya same ni, aka ce babban abin da ya ji tsoro a wannan yanayi shine ko aljanni ne zai faɗa shi ko bugun iska ne ko yaya ne, dan a wannan lokacin ku kiyaye al'adun mutanen jahiliya sun yi kama da al'adun mutanenmu na al'adun ƙasar Hausa. Ina son ku fahimta, a nan ƙasar Hausa kusan galibin imanin mutane da aljanni, in ba dan aka zo ana da'awa ana gyara imanin mutane ba, galibin imanin su aljanni. Haka Allah ya faɗi a cikin Al-Qur'ani, ina fata an gane, aktsarun bihim mu'minun, mafi yawancin mutane, bal kanu ya'budunal jinna, haka Allah ya faɗi. Mala'iku za a tuhumce su ranar Al-Qiyama, ko kuka batar da su ko kuka kaza ko kuka kaza, sai su ce a mafi aljanu suke bautawa, kuma mafi yawancin imanin su yafi da aljanu. Ka dubi kusan duk abin da yake faruwa a ƙasar Hausa sai a danganta abin da aljanu, a je a huce musu zuciya, a je a ɗaura zakaru a mararraba hanya, a je a ɗaura bunsuru, a je a yi kaza, a je a yi girka, a je a samu turare, a samu saƙi, a samu kaza, ai aljana kaza ce mafi yawancin aljanu suke bautawa. To wannan ita ce aqidar jahiliya. To da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je cikin mutanen shi ya taso, don haka sai ya fara cewa yana jin tsoron, yana yi wa kanshi tsoron wani abu. Za ka ji Khadija za ta zo ta bayyana, kuma riwayoyin ka karanta Fathul Bari za su fassara maka haƙiƙanin abin. Gashi faqalat Khadija, sai Khadija ta ce kalla ko daya, wallahi ma yahzika Allahu abadan, na rantse da Allah, Allah ba zai taba tabar da kai ba. Allahu akbar. Anan Khadija ba malama bace, balle ta zama annabiya, amma ta yi amfani da dukkan mutumin da ya kiyaye kyawawan halaye, Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta shi ba. Za ta bayyana gashi ta ce innaka latasulur rahima, kana sadar da zumunci, wa tahmilul kalla, kana daukan nauyace-nauyace, responsibilities, matsalolin da al'umma suke ciki duk kana shiga ka tare musu, wa taksibul ma'duma, abin da ya gagari jama'a sai ka wuce musu gaba ka saman musu da shi, wa taqrib dhaifa, sannan kuma kane wa baki hidima, baki in sun zo ka tarbe su ka ba su abinci ka kula da su ka mutunta su, duk wadannan yana daga cikin siffofin Annabi tun kafin a fara wahayi. Abinda muke so ku gane kenan, kafin a fara wahayi. Dan haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba farkon zuwan wahayi ne ya maida shi mutumin kirki ba, dama tun shi mutumin kirki ne, kuma wannan ita ce siffar dukkanin annabawa. Ka karanta Annabi Ibrahim, ka karanta Annabi Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl. Allah yake tun dama Annabi Ibrahim shiryayye ne, ba wai ba ta ce ne daga baya zo tuba ba, dama can haka yake. Na biyu, Annabi Salih da ya zo yana fada akan bautar gurki, sai suka ce a kai da muka ga ka tashi mutumin kirki, muna sa rai nan gaba ma kai ne za ka zama limamin masu bautar gurki, kuma ka zo kana cewa ba kyan. Ma'ana dukkanin siffofi na nagarta, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To haka Abubakar ne siddiqu yake, wannan shi yasa su da kansu ne suke kiran shi Abubakar, ba sunan shi bane. Ina ma'ana Abubakar? Ma'ana uban kyakkyawar samartaka. Da ya girma ya kai shekaru 60 da yana abu, aka ce mishi ranka ya daɗe, kana saurayi ko ka taɓa shan giya kuwa a jahiliya? Ya ce ni, aka ce ni, ya ce a ban taɓa ba. Aka ce me yasa yake tana zubar da mutunci? A lokacin ba aya, a lokacin ba hadisi, tunda jahiliya ce. Amma a mutunci da fitra salima, duk ɗan adam lafiyayye ya san shaye-shaye zai zubar mai da mutunci. Sakamakon haka Abubakar bai taɓa shan giya ba. To waɗannan mutanen su ne mutanen da muka ce muna kwaikwayonsu. Abin da nake so mu gane, su fa ba saukar wahayi ce ta gyara su ba, a'a, saukar wahayi ta zo ta gabatar musu da aiki ne, amma dan nagarta, dama su mutanen kirki ne. Zuwan da wahayi ya ba su aikin su isar da saƙon Allah ne kawai. Wannan yake nuna mana kenan, duk wanda yake fatan nan gaba ya zama malami ko ya zama wani jagora na al'umma, babbar siffa ya kamata ya tsaya tukuna ya fara tattalin zama na gari domin abinda za ka zo ka ce jama'a ku yi kaza ku bar kaza sai su samu saukin daukar abin. Sai ga mun karanto a baya baka taba jin an yi wani annabi guri da cewa da tsohon mashayin giya ne, da tsohon majinaci ne, da tsohon barawo ne, babu. Kuma kuma ta ba har malam ya ce duk da irin kazarce-kazarcen da suka yi ta yi ba irin kazantar da ba a ɗibo an yarba wa annabawa ba. Annabi Shu'aibu ne aka jirwaye mai kamar wanka da ya zo ba da ansa sai ya bayyana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, ba so nake in koma ina yin abin da nake hana ku ba. In uridu illa al-islaha mustafa'atu, jara na zo gargadan iko na. Me muke fahimta a nan? Kamar suna zargin shi da in ya hana su shi kuma zai koma yana yi, amma koma ka ga menene yake hana su din? Bautar gunki, fashi da makami, tayyamidi. Amma shi ma ba su fito karar ba, amma ba annabin da aka taɓa mishi bori a kan cewa za ka yi ɓarawo ne, za ka yi kaza ne, a yi gunkin kai ma ka yi daga baya ka tuba. To wannan babu shakka kamar yadda nake faɗin jama'a, kowanne ustazi sai ya ƙoƙarin ya dubi lokacin da yake saurayi, lokacin da yake matashi, daga lokacin ne fa kake gyara malanta ka ta gaba. Ba wai sai ka bar malami ne yanzu kuma shi kenan, a'a, duk waɗannan 'yan matan da ka yaudara a cikin gari fa suna nan, in ma sun shiru in ma sun lalace sai kuma su je ka a gidan rediyo ko tashar talabijin kai ne shehu al-islam, kai ne shehu kaza, sai ce ashe ma kaza din aikin banza ne, wane ne? Sai yasa ku kiyaye da kyau, ku kiyaye da kyau. Wannan addini ba a yi mishi ujoro. Waɗannan qualities din na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yau duk malamin da ya haɗa shi ya isa a yi da'awa da waɗannan halayen shi ne innaka latasulur rahima, kana sadar da zumunci, wa tahmilul kalla, kana ɗaukan nauyace-nauyace, ya'ya marayu ne, mataye ne marasa miji, wa halhalin al'umma ne, sannan wa taksibul ma'adud, a ce wannan anguwa ba su da transformer, wannan anguwa ba su da titi, wannan anguwa wutar lantarki ta yanke musu, kai ne za ka je wurin manajan NEPA, kai za ka rubuta a governor, kai ne za ka je wuri kaza ka shiga. Wannan na daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam tun kafin ya fara wa'azi. Shi yasa Khadija da ta auna waɗannan halaye a matsayinta na dattijuwa gogaggiyar mace, sai ta ga duk mutumin da yake haka Allah ba zai bari musifa ta same shi ba. Wannan a jahiliya kenan, a lokacin ba littafin Allah, ba aya, ba hadisi, amma Allah na kiyaye masu kyawawan halaye. Me kake tunani yanzu? Na haka sai ku duba ku gani, ga Qur'ani, ga hadisi, Allah yake barin kafirai suke casa musulmi. Ga Qur'ani, ga hadisi, Allah madaukakin sarki ya bako a cikin wahalhalu. Ga Qur'ani, ga hadisi, ga limamanku ba sa taimakonku. Malami ya zai samo miliyoyi ne zai bako da yunwa da wahala da kaza da kaza da kaza da kaza. Ga siffofin da Khadijatul Kubra, da waɗannan siffofin ne ta dogara cewa Allah ba zai cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Sannan bari ku ji, wa tu'inu ala mawa'idil haqq, sannan kuma kana taimakawa wajen tabbatar da gaskiya. Duk inda annabi ya za a zalunci wani sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya. Kun tuna yadda muka karanta wani tarihi can baya da aka taru za a zalunci wasu mutane, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a baya? Kun tuna? To duk wannan yana cikin qualities da ɗabi'un shi. To wannan shine iya abin da Khadija za ta iya a matsayinta na dattijuwa. Ba karatu ne a lokacin ba, dan haka dole sai a je a dubi su yayi malamai. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. هنا عائشة تتي شو كان عند خديجة تجمع جاي ما يقدر نها أبنا وين هنا ده بتشوفين سر أو رنجت تيجوا أكما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كم يدمن كجاء بايا شكرا مش أشرين ده بيري أو رنجت ما تا إيش كرا أربعين ta girme shi da shekara 15. to a daidai wannan lokacin yanzu ne kake tunani da ƴar islamiya ce ya je aure ɗan shekara 13 yanzu ya ce mata ni ina jin na ga aljanu ta ce aljanu to yau ba zan kwana a ɗakin ka ba za mu kwana ɗaki ɗaya amma ka ga da ita gaggiyar mace ce ta iya sai ta shimfiɗa mishi yanayi ya sa Bahaushe ya yi hikima da ya ce mai son wuya ya auri tsohuwa in kana son ka duniya mai daɗi yadda ta haɗu duk kwanoninta ba inda za ka ji magi sani maka yawo ɗanya a baki ko alibiji to sai ka samu tsohuwar mace yadda ta dafa wuya har hannunta ya dafu an fahimta ko amma ana son ɗaurin kallabi da kuma iya tafiya da maganganu backsliding to shi kenan kafin yan secondary da yan university da abubuwa irin waɗannan amma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nemi shari'a ne Allah yana kula da shi sai ya dubi bari ya haɗa shi da matar da za ta dace da aikin da zai fuskanta shi yasa kullum mai da'awa ya ba da muhimmanci game da da'awar shi fiye da personal interest sai kai ma ka duba a yanzu lallai kana son ka auri mace mai kyau mai iya dan kwali mai iya magana mai iya kaza mai iya kaza amma sai ka duba mai ranan gaba kai ne shugaban al'umma ranan gaba kai ne limamin musulmi ranan gaba kai ne babban dattijo sai ka dubi tun daga gidan da za ka yi aure da irin matar da za ka aura da irin yadda nan gaban al'amari ya rikice yaya za ta tsaya maka yanzu nan al'amari ya nemi ya rikice ne kullum yana tafiya tana taimaka mishi yana tafiya tana taimaka mishi yau kuma ya dawo sai ce yau fa ni aljani na gani ina jin tsoron kai taba mini hankali duk inda zan tafi to bari sai da Ibn Hajar ya dubo waɗannan gudu tsaron ruwayoyi ce ina jin aljani na gani ina jin tsoron kai ya haukatar da ni kai ya sa min kaza kai ya sa min kaza shine tace kalla ko daya ba zai faru ba wallahi tarantsi lan yuhziyaka Allah abadan kaukauko Allah ba zai cutar da kai ba Allah ba zai ci amana ka ba kai mutumin kirki ne kai kaza ne kai kaza ne mana ga su Abu Jahal ba ga su Abu Lahab ba su fi tsara ma ba abin da ya same su sai kai mutumin kirki ka ga mace kenan da ta shimfiɗa mishi yanayi ko kun fahimta shi yasa yana daga cikin hikima Allah sai Allah ya tara mishi irin su a farko farkon al'ali sallama sai ya zo sai ya aurowa sai ya auro Sauda ita ma dattijuwa ce to kada gida ya zauna kenan to koda irin waɗannan ƴan gayu kuma sun zo a matsayin su ne amare ba matsala domin akwai asli gidan yana da tushe ko kun haka sai ga Aisha ta shigo gidan amma daga baya yana jin ga wata mace ta samu ita cewa Ummu Salama da Ummu Habiba sai sake aure su kullun yana duban waɗanne ne za a yi aikin da'awa da su dubi da aka tafi umra al'amari ya kai ya ce wa musulmi ku yanka hadayarku ba mu samu damar yin umara ba amma Allah ya karɓi umaranmu don ya ga niyyarmu don haka kowa ya yanka hadaya sai sai ga ya ai ba ma shigo garin ba ba ma shiga makkan ba a Hudaybiya sai suka ga kai su fa gaskiya ba za su abin nan ba sai je samuwa Ummu Salama me yasa bai samu Aisha ba a lokacin da ya an samu Aisha da za ta ce cito kai ka toye da su ni ma ina ruwana ya za a yi ba ruwana ka rabu da su mana tun da sun ce ba za su ba omo ina ruwana kai kai naka mana amma Ummu Salama da yake gaggiya ce ta iya dattijuwa ce sai ta ce a aikin da ba su ga kayi ba ba za su yi ba yace to me kike ba da shawara tace ka je ka ba da kanka a aski ka yanka taka hadayar ko da ka ce su ga ba ka ga sun yi je sa kullun mai da'awa da malami ya titinta harkar da'awar shi ne da duk wani abu da yake tunani na kyalkyalar duniya mota ce za ka siya sai ta duba yacce ce in ta kuri za a iya awa biyar awa goma ana tafiya da ita wacce ce za a iya shiga sahara da ita wacce ce za a iya haura kogi da ita wacce ce za a iya loda mata kayan wa'azi duk irin waɗannan abubuwan ga su daga wannan darasin ya kamata mu rinka ɗauka ba a wacce ce ake yayi wadda in direba ya zauna ma shi kenan ba inda kowa zai zauna to kaga wannan ƴan dayu ne sai ka bar ta ga su ina fata an gane Khadija sai ta ɗauke shi sai ta kai shi wurin ainihin wani dattijo malami sunan shi Warqatu ibn Nawfal dan baffanta ne ko kun fahimta ma'ana da ita Khadija da shi wannan dattijo dan magagar ne wa kana ra'an tanassara fil jahiliya mutum ne da ya bi addinin nasara a jahiliya wa kana yaktub al kitab al ibrani har ya kasance yana rubutu na ibraniyanci yana rubutu da yaren aramaic to anan na son ku duba yadda tarihin yake jama'a su uku ne a jahiliya waɗannan dattawan da Warqatu ibn Nawfal da ainihin Zaid dan Amr da na ukun su sai suka tsaya sai suka yi nazari suka ce bautar gunki ba ta dace da kakanmu Annabi Ibrahim ba suka ce kuskure ya faru a cikin tarihin mu domin kakanninmu sun ce Annabi Ibrahim ya karya gunki mutumin da ya karya gunki yaya kuma za a ce mana yanzu ni kuma mu zo jikokin shi muna bautar gunki sai aka ce me kuke nufi sai suka ce su ba za su yi ba sai suka yi tawaye da suka yi tawaye wannan Warqatu ibn Nawfal ya tafi kasar Sham sai dai sai fada cikin addinin Nasara to da ya fada har yayi zurfi don tun suna matasa ne ba su wuce shekara 22-25 ba ya je yayi zurfi har ya koyi yaren asalin Annabi Isa din ya zo har yana ba da interpretation yana fassara littafin Injila daga yaren Aramaic shine yaren Ibraniyanci zuwa ga yaren Larabci kun ga ya kware ke ne Zaid ibn Amr shi ko da ya gama yawo kaf sai ya ga duk inda ya gani sai ya ga akwai burbushin maguzanci hatta Christianity ma sai ya ga kai shi ma ba daidai bane akwai dinki shi ma a ciki da haka sai ya dawo kullum gari ya waye sai ya kama labulan Ka'aba sai ya makalkale ya Allah ina kai kuka na gare ka dangina sun bata ka kawo mana abin da yake daidai ne ana nan yana wannan addu'a sai Allah ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai zama daga cikin as-sabiqun al-awwalun dan haka kaga dan shi yana daga cikin musulmin farko wannan surukin Umar wanda ya aure kanwar Umar Talha ha Talha ibn Zaid ko Talha ibn Amr ibn Nufayl Amr ibn Zaid ibn Nufayl na ka dan shi yana daga cikin musulmin farko dan shi ya tashi ne ya ga uban shi na musulunci tun ana zafi saboda baban shi bai taba yadda ya bi bautar gunki ba ya zauna ne shiru yana addu'a Allah ya kawo abin da yake dole sai ga Annabi ya bayyana ba dade ba kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki ran shi to kun ji tarihin shi wannan mutum فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب دمك يكربك إنجيلا بيارين إبرانين شي برغدن يد الله يسو يربك وكان شيخا كبيرا عائشة تشي سيدو دتي جني ببا قد أميا حرما يا مكان شي قالت له خديجة سي خديجة تشي بشي يا ابن عم يا كيتم ببا اسمع من ابن أخيك تصورات بنتان قوانك wato yanzu kamar shine matsayin malami ko kun fahimta jama'a domin a lokacin su mutanen jahiliya ba su da malamai don ba littafi a cikin su imma tsubbu imma boka imma dan duba to ita kuma Khadija a mutuncin ta ba ta je wurin dan tsubbu ba ba ta je wurin dan duba ba sannan sai ta lura wannan yanayin yanayi ne ma na karama yaushe za a ce a tafi wurin yan tsubbu amma tun daga malami wanda muka ga yana karatu da rubutu duk da mu da musan da yake ba amma ya fi dama shi ne sai ta dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kai shi sai ta ce ya kai dan baffana ka saurari dan uwanka me yake cewa mana danka kenan fa qala lahu waraka sai malam Warqatu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi ma za tara ya kai dan uwana me kake gani ne yaya aka yi al'amarin fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai manzo Allah ya bashi duk labaran da ya gani fa qala lahu waraqa sai Warqatu yace
هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ايوه من شيني باقون دا الله يسوكر والنبي موسى الناموس شيني باقون دا يزو دا الهيل كتياي باقون ونم دا كتير كاجني ونم هلتا ملائكة جبريل شيني الله يسوكر والنبي موسى يا ليتني فيها جبعا وكي إناما أولنا اللوكة جيزان كسن جي صوري فيها أي أولنا زامني دغا كفار وأجي إناما أجيزان زمن صوري مني ليتني أكون حيا إناما زن كسن جي دلي إذ يخرجك قومك اللوكة جيزان دبينك ياسي تتدك يدك دلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجيه سمن ذا الله يتعى هل تتدني ما دينينا لاسي kun fahimta jama'a yanzu wannan dattijo shi da yake malami ne ya karanta ya ji tarihin annabawa kuma ya san ba a taba zuwa da da'awa irin wannan an zauna lafiya da magudaya da ƴan tsiddu da bokaye da irin su Abu Jahal da su Abu Lahab ba don haka ya san dambarwar da za a yi sai fara cewa ina ma ina da samartaka in goyi bayanka ina ma a lokacin ina da rai in daure maka gindi in tsaya e a lokacin da za a kore ka daga garin nan sai annabi hankalin shi ya tashi sallallahu alaihi wa sallam har ma fitar da ni za a yi hura ta za a yi kala na'am sai ya ce eh lam ya'ti rajulun qatt bi mithli ma ji'ta bihi illa ujiya ai babu wani mutumin da yazo da irin abin da kazo da shi sai da aka cutar da shi a cikin wata nuska ta sahihul bukhari illa ujiya madadin ujiya sai ya zama ujiya ma'ana ku duba jama'a duk in kuka karanta fatuhul bari duk ya kawo waɗannan abubuwan anan ya zo da udiya to a cikin wata nuska udiya babu wani wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya adawa sai an yi mishi adawa illa udiya sai an cutar da shi duk wanda ya zo da irin wannan abin ya ce zai gyara al'umma to ya kamata fa dukkaninmu mu tsaya mu lura fa wannan abin da dattijan nan ya hasaso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faru ko bai faru ba to yanzu yanzu da aka kai da awai sunna an goye ku kace ba za a cutar da kai ba kace ba za a yi gaba da kai ba ya kamata kowa abin nan don matsalar da mutane sun zo sun ga yanayi irin yadda muka yi abin nan din nan sai mutum ya dauka cewa a shi ma bari ya je kai anguwarsu shi zai san nan din ma sai da muka sha wahala sannan aka kawo yanzu da ya ga komai ya yi daidai ba ko kun fahimta jama'a illa udiya din nan sai an yi maka adawa sai an yi maka makirci sai an cutar da kai sai an dake ka sai an kore ka sai an yi kaza duk yadda baka tunani sai an yi maka makirci makarin laili wan nahar ba haka kafirai za su fadi a cikin wuta ba su ce ainihin manya-manyan su su suke shirya musu makircin dare da rana a ce ga yadda za a yi rasuwa ne ga yadda za a bulle musu ta kaza a yi kaza ina fata an gane to ya kamata kowa ya kwana da shirin haka saboda haka in ka kalli fruits na da'awa to sai kuma ka dawo ga kafin fruits din ba kafin waɗannan alkhairan menene ke faruwa za a maka adawa fiye da yadda kake tunani za a rubuta za a faɗi abin da baka faɗa ba za a ari hannunka a rubuta da duk waɗannan abubuwan ga shi wannan malam waraqatu ne yake faɗi za a yi wa annabi haka kuma an yi wa annabawa haka to kai ma in dai da'awarka da'awatul anbiya ce to sai an yi maka haka to menene malam waraqa yace sai yace wa inni dhikri yawmuka kuma da a ce zamanin ka zai riske ni wato da zai rayu har in kai zamanin da zaka fara wa'azi ansuruka nasran mu'azzara da zan yi maka taimako mai karfi Allahu akbar wadannan kalmomin daga waraqa imani ne ko ba imani ba imani dan haka waraqa yana daga cikin musulmin farko kafin su Abu Bakar ne Siddiq domin wannan matsayin ko Abu Bakar ba su kai ga ba a lokacin da ake wannan dambarwar ko su Abu Bakar ba su shiga ba tukun
dan a lokacin ma ana kokarin gano fassarar menene ma amma su su malam waraka sun yi subscribe imanin su gashi cewa yake wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara in har da zamanin da zaka fara wa'azi zai fike ni da zan taimaka maka taimako mai karfi Aisha tace thumma lam yanshab waraka an tuwsiya waraka bai dade da wannan magana ba sai ya rasu Allahu akbar wa fatara alwahyu sai ainihin wahayi ya yanke daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to yanzu kenan annabi ya tabbata ya zama annabi ga kuma wahayin ya tsaya wanda kuma ya fassara mai yace zai taimaka mishi ya kwanta ya rasu to yanzu ne aka fara samun su Abu Bakr sai annabi ya yi sa babban abokin shi ga yadda akai ga yadda akai ga yadda akai ga yadda akai fa dan haka ni fa annabi ne sai Abu Bakr yace ai na yadda sai Abu Bakr yace ya yadda ba matsala ya yadda to a lokacin ne aka fara bugawa da su Utbatu dan Rabi'a da su Abu Jahal da su Abu Lahabi aka fara makirci suka fara taro suka fara ingilanci lokacin ne matar Abu Lahabi ta fara gunkugunu da wannan yawo da har sai da ta kai Allah ya mata laqabi da Hammalatul Hatabi mai tsibiri magulmaciya annamiya na fata an gane ya zo a cikin littafin mustarrad na al-Imam al-Hakim da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ji sahabbai wata rana matasa dan bana bakwai wadanda ba su san ina aka dosa ba sai suka fara zagin waraka suna suka waraka manzo Allah sai ya ce la tasubbu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna yace kar ku zagi waraka domin na ga yana da gida a aljanna wa imanin da gargadan lokacin da ka samu kanka da gargadan wannan lokacin ba ne sai sa yana cikin al'ada ta malaman ahlus sunna na gaskiya su rinka bayyana matasa abin da ba su sani ba ba dan kuma ba saboda kar matasan su zarfafi lokacin da sarkin Kano Sunusi ya rasu duk wanda ya san sarkin Kano Sunusi ya san cewa ya rasu ne a matsayin shi na shehi na dariƙa in za a taho gaban shi da rarrafe ake tahowa ga gidan shi can in ka ji za ka haura gadar Udin da rarrafe ake tafiya amma a haka kuma ahlus sunna ne to amma da ni da kai da wance da wani ba su sani ba saboda bai san da sarkin Kano ya zamanin shi mu muna yan mutsi-mutsi sanda aka yi ta gwagwarmayar ma ina muke Imam Abu Bakar Gumi ya fito da takarda da rubutun hannun sarkin Kano Sunusi yace to gata ya rubuto mini a sirrance yace to shi ahlus sunna ne kuma duk abin da muke kira zuwa gare shi yayi imani da shi amma ya samu kanshi a wani hali ne da ba zai iya bayyanawa ba don haka in ya mutu ahlus sunna su yi mishi addu'a to yanzu kaga kai dan bana bakwai mai imani ustazi sai ka ce a haba ana duka samu shi din yana wazifar a ahlus sunna ne dan uwan mu matsala ce akwai yanayin da dan adam sai addu'a to dubi sarki Najashi Najashi da ya musulunta gaba daya dubai wani ya sanya musulunta ba duk kasar sai ya ɓoye imani shi amma har ya mutu sujuda ake mai ba wai rarrafe da irin ma na sunusi din sujuda in aka zo gaban shi sujuda ake in aka tashi kuma da rubat ake komawa saboda tsabar shi ya mai da kanshi Allah a cikinsu sai ya riƙe imanin shi a haka idan zaman fada ya juya sai a tashi ana tashi sai ya shiga sai ya kulle kanshi sai ya biyo sallah haka har ya mutu suna daukan shi kirista ne kafiri ne ba musulmi ba ne da ya rasu sai mala'ika jibril zai cewa annabi abokinka ya rasu sallallahu alaihi wasallam ka tashi kai mishi sallah aka tara musulmi aka yi mishi sallah sai munafikai suka fara cewa to ai dama ga irin ta nan yanzu ma sallah hadda kafirai ake ya ai dai kowa ya san Najashi kafiri ne eh to gashi nan har shi sai aka fara idan na furanin imani sai da aya ta sauka wa inna min ahli kitabi laman yu'minu bima unzila ilayhim wa ma unzila ilaykum khashi'una lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Daga cikin ahli kitabi akwai wanda sun yi imani da abin da aka saukar musu, sun yi imani da abin da aka saukar musu, suna masu natsuwa da kaskantar da kansu da Allah, ba sa cikin ayoyin Allah da ƴan kuɗi kaɗan. Akan Najashi ta sauka, sannan aka rufe bakin tsanya waɗannan munafukai suka shiru masu raunin imani, kuma aka ɗaga imaninsu. Abin da wannan magana take nufi jama'a, su da dama za ku ga in muna karatu sai tsaya na kawo muku tarihin wasu mutane waɗanda an zalunce su a cikin tafiyar sunna ta Najeriya. Saboda a farkon tafiyar sun bayyana imaninsu, ko tun kafin tafiyar ma. Yanzu kai ka ɗauko misalin mutum irin Dr. Abubakar Imam. Dr. Abubakar Imam yana daga cikin ahli sunna tun kafin a samu wasu jama'a da za ka kira su ahli sunna a Najeriya. Yasa an kai lokacin da baya bin kowa sallar juma'a, sai fito da kujerar shi sai ya ajiye, sai ya harɗe kawai yana karatu ranar juma'a. Da yake shi sun san shi a ɗan boko ne, saboda tsabar gida don cin ma da suke ciki a lokacin bai san ma ya karanta addini ba. Sai a ce ai shi Bature ne, ba a zuwa sallar juma'a, shi kuma yana kallon su Yahudawa ne, sallar tasu ba sallah ba ce. Ko kun fahimta? Sai sa ce ka karanta littafin shi mai suna menene tafiya mabuɗin ilimi. Ya rubuta wannan littafi tun 1950s a ciki, ya yi kwandonin durƙuso da duk abubuwa da ake na al'ada, ya ce duk waɗannan abubuwan shirme ne. Yanzu ka ga kai tunda baka gani da gemu da dagaggen wando yana kabbara yana cewa su ne kaza, ba sai ka ce ba ahli sunna ba ne. A'a, kasantuwa ahli sunna jama'a maratib ne da gwargwadon irin zamani da lokaci da yanayin da ka samu kanka. Ina fata an gane abinda muka samu kanmu a ciki. Yanzu muke iya bayyana shekara 30 ba zai bayyanu ba. To waɗancan da za ka ga a lokacin sun yi shiru game da abubuwan ba wai ba su sani ba ne, ba kuma ba su imani da su ba ne. A yanayi ne ya hukunta a wannan lokacin ba zai yi a iya bayyana abubuwan kamar yadda a yanzu za a bayyana su ba. Ko kun fahimta gaba? Saboda haka ya wajaba mu tsaya mu lura. Warakatu Ibn Nawfal yana daga cikin musulmi as-sabiqun al-awwalun. Fata an gane wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi, yace kadina Fathul Bari mujalladi na 1 shafi na 23, yace wa an Alqama Ibn Qais, daga Alqama dan Qais qala, yace inna awwala ma yu'ta al-anbiya fil manam, farkon yadda ake fara zuwar wa annabawa shine ta mafarki. Kun ga wannan fassara ce daga Alqama, wani malami ne cikin tabi'ai. Annabawa farkon approach ana fara zuwar musu ne ta mafarki, hatta sun haɗa a ƙulubuhum, hatta zukatansu sun kwanta sun natsu game da waɗannan abubuwan a mafarkai. Summa yanzu bil wahayi, sannan sai wahayi ya sauka. Ina son ku natsu da kyau ku fahimci yadda wannan magana take. Kamar yadda na ce muku sau da dama, Allah Maɗaukakin Sarki yakan bi hanyar tarbiyyar ɗan adam ko da yaro ne ƙarami. Sun zai balaga sai ya riƙa ganin wasu abubuwa a mafarki, to waɗannan abubuwan in suka zo mishi a haƙiƙanin al'amari sai sau da dama za ka ga wata sai ta ce tana ƙarama shekarar ta 13, sai ka ga tana mafarki jini na zuba daga farjinta, har sai ta je tana faɗa a ƙawayenta, har sai ta je tana faɗa a babarta. To shi ke nan yanzu ran da jini ya zo mata a haƙiƙa, kun ga dama ya fara kwanciya a zuciyarta game da yadda al'amari yake. Haka sau da dama sai ka ji yaro ya ce yana mafarki, yana ainihin ganin gashi yana kwance da mace, shi zai gane wannan abin kaza 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 kaza. Duk wannan Allah Maɗaukakin Sarki kan yi wa annabawa a salihu ire-iren waɗannan. To daga cikin wannan usulubin shi ne sai Allah ya fara nuna annabawa abubuwa a hankali a hankali, sannan daga baya kuma sai ainihin wato al'amarin sai zo musu a haƙiƙa. Gashi yake cewa ka karanta Shani a cikin littafin Subul Huda war Rashad, a ciki ya kawo wannan juz'i na biyu shafi na 306,
قال ابن كثير ببما لم الامام ابن كثير يجي وهذا من قبل القمه نفسه wannan magana daga malam alqama ta zo ko wa huwa kalamun hasan yace amma magana ce mai kyau ina fata an gane yu'ayyiduhu ma qablahu wa ma ba'dahu maganganun da muka karanta kafin su daga ainihin wato Aisha da waɗanda suka zo bayan su duk suna tabbatar da haka ko kun fahimta jama'a domin hadisin nan na Aisha shi ma ya bayyana haka al'amarin ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka da jama'a kun ji wannan sharafa ce ce dangane da abin da ya shafi tarihin farkon wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai malam yace tarihul bi'sa annabawiyya tarihin aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin shi na annabi wata rana aka fara mishi wahayi wannan wata wata shekara a lokacin yaya al'amarin yake malam yace qabla alhadith am fawaid alhadith sai dai kafin mu fara tattaunawa game da fa'idojin wannan hadisi na Aisha mushiru ila tahdid waqtil bi'sa annabawiyya za mu nuna zuwa ga kayyade lokacin aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka alif ne ce an abi qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an siyam yawm al-ithnain fa qala ذلك يوم ولدت فيه ابو قتاده يقول من زن الله صلى الله عليه وسلم aka mishi tambaya ina matsayin azumin ranar litinin sai ce wannan rana aka haife ni wa yawmun unzila alayya fihi kuma ita ce ranar da aka fara mini wahayi yanzu kun ga wannan hadisin ya bayyana cewa ranar litinin ce wa ina idin fabad'ul wahyi kana yawmul ithnain yace to kenan ranar litinin ce ranar da aka fara yin wahayi ba'un amma tahdidul shahri dangane da kayyade wata fa faqad ikhtalafa fihi malamai sun tattauna maganganu mabambanta yaqulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim yace ikhtalafa fi shahri al-mab'ath faqila an yusabani game da a wannan wata aka fara aiko shi wasu kace li samanin mabaina min rabi'in al-awwal takwal ga watan rabi'in al-awwal ina fata an gane sun ta 41 min amil fil a shekara ta ainihin 41 shekarar da ainihin giwayen abrahata suka zo hadha qawlul aktharin yace wannan ainihin wato ita ce maganar mafi yawancin malamai wa qila bal kana zalika fi ramadan wasu kuma suka ce a watan azumi ne يحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران ولما suka ce a watan ramadan ne sai suka ce saboda Allah ya ce watan azumi shine watan da aka saukar da alqur'ani to sai suka fahimci abin da ake nufi da saukar da alqur'ani farkon saukar da alqur'ani kamun sai suka ce awwalu ma akramahu Allah ta'ala bi nubuwwatihi unzila alayhi alqur'an farkon girmamawa da Allah ya fara wa annabi da annabta ita ce saukar mishi da alqur'ani wannan magana da ta ce ka karanta ta azabi ma'ad mujalladi na 1 shafi na 78 wa hakan bayhaqi wa anna muddatar ru'ya kanat 6 ashhur bayhaqi ko ya bada labarin cewa mafarki ba an ce annabi ya rinka yin mafarki ba to mafarkin nan a cikin watanni 6 ne ya rinka yin sannan sai wahayi na hakika ya fara zuwa wa ala hadha a karkashin wannan sai malam yace fatida'ul nubuwa bi ru'ya waqa'a fi shahr mawlidihi sai ya zama kenan farkon annabta ta hanyar fara nuna mishi al'amura a mafarki ya faru a watan rabi'in al-awwal ne watan da aka haife shi wa huwa shahr rabi'in al-awwal ba'da ikmalihi 40 sana wato kaga bayan ya kai shekara 40 kenan ko kun fahimta wa wahyin yaqada fi ramadan wahyin ido da ido kuma a cikin watan ramadan ina fatan ku kiyaye ku duk yadda kididdiga da lissafin yake bayan duk waɗannan maganganu da malam ya kawo sai yace to in muka dubi aya shekara 40 ne aka fara saukar mishi da wahayi to in aka ce rabi'in al-awwal sai ce to a rabi'in al-awwal ne ya cika shekara 40 ai domin an haife shi a rabi'in al-awwal
to aka ce shekara 40 ce aka fara mishi wahayi. Ina son ku dubi abin. To in Rabi'ul Awwal ya kewayo na shekara ta 40, to sai zama a wannan lokacin ya fara ganin wahayi amma ta hanyar ru'ya na mafarki. To da Ramadan ya yi kuma fa sai ainihin ya fara ganin ru'ya a dinnan wahayi na yaqaba. Wannan Rabi'ul Awwal shine wata na nawa? A'a, shine wata na uku. Shine wata na uku. Ramadan shine wata na nawa? Shine wata na tara. Kenan kaga, in kuka duba daga wannan lokacin, ina son ku kiyaye ne, shi yasa kullum muke cewa duk ilimin musulunci ana buƙatar su. Yanzu nan statistics ne ake fitar maka. Rabi'ul Awwal shi ya cika mishi shekara ta 40. To tunda Baihaqi ya ce shekara 6 akai, ai wata 6 akai ane mishi, ana nuna mai mafarki, sannan wahayi ya fara zuwa. To kaga daga Rabi'ul Awwal zuwa Ramadan wata na uku shine wata 6 ke. Kun fahimci wannan kididdigar? Wanda bai gane ba, ya tabbata an haifi Annabi a watan Rabi'ul Awwal sallallahu alaihi wasallam. To kaga an Rabi'ul Awwal yake wayo da haihuwar shi ba shekara 1 ba? To in ya kewayo da shekara 40, Rabi'ul Awwal shine ya cika shekara 40. To ya cika shekara 40 sai aka yi wata 6 ana nuna mishi abubuwa a matsayin gyara mishi yanayi a mafarki wata 6. To kaga cikar wata 6 ita ce Ramadan. To a lokacin sai kuma wahayi na yaqaba ya fara zuwa. Dan haka kenan kaga waɗanda suka ce اقرأ باسم ربك الذي خلق منه da aka zo wannan da muka fara karantawa a Ramadan ne ta sauka kajiya da dalilin su yake. To amma sai suka ƙara wa kansu hujja da cewa saboda Allah yake shahrul Ramadan alladhi unzila fihi alquran. To sai dai ita wannan ayar ita hadisi ya tabbata cikin mustadrak na hakim cewa tana magana saukar da alquran ne daga sama ta 7 zuwa sama ta 1. To a watan Ramadan ne a daren Lailatul Qadr. To amma yanzu wannan lissafin kuma yana nuna hatta ikra'atin da aka fara karantar da shi a watan Ramadan ne. In dai kun fahimci wannan kididdiga, gashi nan malam yake ka duba Fathul Bari na ainihin wato Ibn Hajar a cikin mujalladi na 1 shafi na 27, da kuma littafin Subulul Huda war Rashad a cikin mujalladi na 2 shafi na 340 na malam Ash-Shami. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da muka ji ainihin waɗannan muqaddimat jama'a wanda suka bayyana mana yadda lokacin ya kasance, ko sai malam ya ce fawa'idu hadisi bad'il wahyi. Hadisin nan na Aisha da ta kawo tarihin sanda wahayi ya fara sauka, to ga fa'idoji da darussa a cikin shi. مالي تشيه بعد أن تحدثنا عن تاريخ البعثة النبوية نعود إلى فوائد حديث بدء الوحي. باين بمكفارة تتونا جمد التاريخ أيكو النبي صلى الله عليه وسلم تسوم كوما كوما مدودي فائدة جلد تجتمون من حديث لمن حظ فيه ما يلي يتسوم كسامو فائدة جلد ما سجع. أولا نفركو لقد غطى جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. كن جاءت في حديث ملائكة جبريل وشاك وكوية ما قرأ النبي سوءككو وانتزع شريح القاضي ساكن ساموني بالضمى الذي ميسونا شريح القاضي القاضي لسيدنا علي يعني انك اشكوكم تنزامن سيدنا عمر ما يسكى تيكي او زامن سيدنا عثمان من هذا sai shi ya cire fiƙi daga wannan alƙalimi malamin fiƙi ne ya ce Allah ya daraba sabiyu illa salasan alal qur'ani alkarim kama rabba jibrilu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama salasan. Ido wannan hadisi ne dalili akan kar malami ya makuri yaro, kar malami ya bugi yaro fiye da uku, saboda annabi ma sau uku nashi malamin ya shaƙe shi. Malaman hadda, malaman tahfiz, wannan magana tana nan a cikin Badrul Badrul Jumul Aini, shi ya faɗo ta a cikin littafin shi Umdatul Qari sharhin Bukhari. a mujalladin farko shafi na 62 su zama ku yi. To yanzu in kai ka dubi abin da idan basira sannan ka dubi ne maganar malami ne kuma alkali, me za ka ce? Na'am. Au, baka da fitowa? Yayi. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wannan ai tabi'i ne ke bada labarin abin da sahabbai suke. Nan sun yi itlaqi. To nan kuma fa ishara ce ga kaidi. To sai an koma an dubi shi hadisin ya zo ne don ya kayyade haka ko kuwa dai haka abin ya faru. Shi dai hadisin bai bayyana cewa kar ai dukan fiye da uku ba. Ina fata gane. Sai dai waqi'a ce ai niyya haka abin ya faru a tarihi, ya shake shi na ɗaya, shake shi na biyu, shake shi na uku, sannan sai ya biya mishi. Babu shakka wannan hadisi idan akwai abin da yake karantawa a babi na tarbiyya da ta'alim, wato a cikin educational system, tsarin karantawa, shine duk abin da ka kai ga matuƙa ka tambayi mutum so ɗaya, so biyu, so uku ya kasa, to ba zai taɓa iya shi ba, za ka sai karantar da shi. To wannan makura da ta faru ba za ta isa dalilin cewa kar malami ya wuce duka so uku ba, sai dai a musulunci dukkan duka na horo baya wuce guda goma. To malamai daga cikin sahabbai sun ɗauki salo iri-iri game da ɗalibansu, daga ciki shine wannan asarin da ka kawo. Ibrahim An-Nakhai yake cewa kano ya durbunana, malamanmu na sahabbai suna dukanmu. Don haka wannan nassoshin abinda suke nunawa halaccin bugun yaro, amma in akwai maslaha ku kiyaye, ba kawai bugun ba, sai in akwai maslaha. Sannan Bukhari ya ruwaito daga Ikrima, ko ya kawo daga Ikrima, Ikrima ya bada labarin cewa Abdullahi dan Abbas shi kuma har mali yake da shi, idan yaro ya gagara sai ya saka shi ya daure shi a mari, sai ai ta koya mishi alqur'ani har sai ya sauke, sannan sai a kwance shi. To bugu a cikin babin karatu abu dai wanda yake kadai ana yin shi ne inda maslaha, kuma za a yi shi ne da gurgurdan maslaha din. Don haka ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai a makaranta ba, hatta a gida ya so a rataye bulala domin mutanen gidan su rinka ganinta. To kaga kenan, ashe a makaranta an rataye bulala babu laifi. Amma ya kamata a tarbiyyanci yara da son abu da fahimtar abu a cikin lumana. To in ya zama labudda, to shikenan sai kuma abin ayi abin da shi ma abin ya zama labudda din. Ina fata an gane. Amma bari ku ji gogaggen malami yakan yi kokarin ya maida yaro ne abokin shi tukuna. Dukkan wani tsoro da ke zuciyar shi ya kokarin ya cire mishi. Shi yasa babu shakka a cikin educational system na Nigeria akwai abin yabawa game da samar da sharadin cewa babu wanda ya dace ya karantar sai wanda yake da NCE ko BEd. Wato yana da shi Bachelor ne of Education, inda haka bai je postgraduate diploma a cikin education domin PGD ko shi ne PGD, shi ne kun saba da postgraduate diploma kenan. Ka je kai saboda za ta shirya maka kwakwalwarka, domin so da dama bari ku ji, idan har ba ka da ilimi akan ilimi na education kakan kasa gane yadda za ka yi handling abubuwa da dama. Sun sa ba ga da yawancin malaman musamaha kunan labu ba su san abin da ake kira lesson plan ba, sannan ba su san cikin ɗalibai akwai wanda yake slow learner ba ne, ba su san in an haɗa wani da wani, ba su san kaza ba su san kaza ba. Duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce malaman mu na musulunci sun san su, domin akwai su a musuluncin. Bature ya ji ya yi developing ɗin shi ne, amma suna nan nassoshi ne a cikin addinin musulunci. Don haka malami abu na farko shi ne kokarin mai da ɗalibi abokin shi, wannan shi zai ba su damar ya gane larurar da take damun yaro ya kawar mai da ita, sannan ya saka mishi saƙo. A ƙarƙashin wannan kunga akwai yaron da yake fama da kalak tsoro, saboda ne ya girma a gidansu shi maraya ne, uwar shi ta rasu. Idan shi ya je ya auro wata mace azababbiya mai izaya, duk umarnin da za ta ba shi sai ta kwaɗa mai duka, sannan sai ta faɗi maganar, to jikin shi ya taurare. Duk maganar da ba a dake shi ba, ba a fahimtar da gaske ake yi. Kun fahimci wannan? Kaga tarbiyya ta samu matsala. To ba nan ba, duk sanda babban zai yana magana shi kuma tsoro yake, don ya san da maktin shi ne duka. Idan haka da an saka shi a jiki ga yana tsora, yana tsorata, don ya saba ganin shi da ya ga babba to duka ne tsakanin shi da shi. To sai ka yi kokari ka cire mishi wannan ainihin alqalaq ne, wannan tsoron da yake fama da shi. Sannan irin waɗannan yaran da suka samu kansu a wannan halin, uwar shi ta rasu ko uban shi ya rasu, an kai shi riƙo gidan ƙanin uba ko yan uba, yana fuskantar ƙasƙanci da wulaƙanci a tsakanin yaran gidan. Don haka nan kuma ya tashi da abin da ake kira ash-shu'ur bin naqas, yana jin shi kuma bai kai ba. Don haka a aji sai yana jin shi fa darajar shi bata kai ba. Don a gida in an tashi sai a ce ja baya, sauran yaran gida suna kallon talabijin sai a ce ja baya, kaiwa na matso nan. To don haka kullum shi yana da wannan irin shu'ur din, yana da wannan feelings din da ihsasat din. Shi yasa babu shakka jama'a, an samu wani lokaci da aka rinka yin daurat a cikin malaman ahlus sunna, ana karantar da su waɗannan abubuwan, ba dan koyi ba dan su sanya ya za su rinka gyara tunanin matasa da kuma gyara tunanin ɗalibai wajen saka musu ilimi. To duk malami ya kamata ya fahimci haka. To shi duka a taƙaice shi ne kamar yadda Larabawa suke faɗi, akhiru dawa alkai. Idan ka duba Larabi ya ce a ɗauki ɗan makoɗi ko wuƙa a saka ta a wuta, za a yi wani sakiya ko za a yi lalas, to babu wani magani kuma da za a yi ne sai wannan. To haka ake so tsakaninka da yaro, ku kiyaye jama'a, ka zaunar da shi, ka rinƙa nuna mishi misalai, kai kana jin yanzu ɗabi'un da kake yi, yanzu ni malaminka inda haka nake kana jin zan yi malami, kana jin yanzu waɗannan ɗabi'un da kake yi, kana jin sheikh wane da imam wane da imam wane, kana ganin irin haka suka yi, ka rinƙa mishi haka. Ko kun fahimta? Sannan ire-iren waɗannan yaran da suke kangararru, so da dama za ka same suna da hazaƙa. To in aka yi wani abu a aji, in ya ba da ansa ya yi ƙoƙari ya ƙwazo, to kar ka yaba mishi kana mai gwafale shi, ka ce taɓi jan, ashe dama kai wannan ɗan iska ashe kana da ƙoƙari? A'a, ka yi kuskure. Sai ka ce Allahu akbar, ashe dama kai babban malami ne? Ku mishi kabbara, ku ce Allahu akbar, ku ce mishi sheikh wane, sai ji kansu ya yi faɗi. To sai ka kira shi ofis ɗinka, ka ce yanzu kai dama ashe malami ne kake yin abin da kake, to ka bari. Ko kun fahimta? To dole ne malami yana buƙatar ya yi amfani da wasu irin scientific methodologies na approach da yaya zai mu'amalanci abin nan. Saboda haka wannan hadisin asalin gaskiya shi Shuraih ibn al-Qadi ya yi hujja da shi a cikin wannan babi. Malam yace shamiyan anna al-ilma huwa unwanuddin, ilimi shine address na wannan addini, ilimi shine addressing wannan addini. Faqad istaftaha ako al-wahyu bi kalimati iqra, fal-muslim idhan mutalabun bil qira'ati wal ittila. Wato ilimi shine addressing da shi ake iya gane addinin musulunci, da shi ake iya gane musulmi. Don haka musulman farko jama'a gaba ɗayan su a cikin harkar ilimi suka rayu, babu wani musulunci kawai na goyon baya da kawai ku zama ku masu saurare ne. A'a, kowa zai zama yana da wani mataki da yake ainihin wato shiga ciki na harkar neman ilimi. Shi ne na gaya muku waɗannan manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari yawo suka rinƙa ƙasashen musulunci, sai a aika wata shida sai a ce al-Imam al-Bukhari zai zo zuru, sai ai ta sanarwa babban masallacin juru ranar 16 ga watan Rabi'in Sani. Imam al-Bukhari yana nan zuwa, za a fara wannan sanarwar tun Ramadan. Duwaren tafsiro za a yi ta sanarwa, don haka sai ka ga in ya rage saura kwana 7 sai ka je ka samu garin ya cika, mahauci, kafinta, tela, direba, kowa ya baro garinsu ya zo ya cika jakan shi da 'yan kaya, sai ya zo ya zauna a wannan masallaci. Imam al-Bukhari zai zo ya karantar da hadisai kamar kwana 5, sai kuma a ce daga nan zai wuce ainihin zai tafi kasar Niger, daga nan zai wuce Togo, daga nan haka suka rinka yi. Shin na gaya muku Imam Suyuti sai da ya zo kasar nan, ya zo Kano, ya zo Katsina, ya zo Sokoto, duk suka zo suka karantar da mutane. Sai zama hatta mutumin da zaka ga ba wai harkar malanta yake da, amma kuma kai baka isa ka kira shi jahili ba, da haka sai ka je baka sai nama a wurin shi, mahauci ne ko kafinta ne ko direba ne, sai ka ji ya jawo maka aya, sai ka ji ya jawo maka hadisi. To wannan nazariyar ita ce dan fodiyo ya tsara. Dukkan kasashen Hausa din nan da ya yanka waɗannan sarakuna, asalin su ba sarakuna bane, ku kiyaye, umara'ul muslimina ne, ma'ana asali imara ce wace iri, imara ce fiqhiyya, imara ce ta malanta, ba wai imara ce ta sarauta ba. Kar ka taɓa tunanin wai ɗan fodiyo ya kakkafa su ne a yadda kuka gansu a yanzu, a'a, wane in kai ne amirul muslimina a gari kaza, ga daga cikin ayyukanka, na ɗaya za ka rinka musu limanci, na biyu za ka rinka musu tafsiri, na uku za ka rinka karantar da su sahihul Bukhari, na huɗu za ka rinka karantar da su risala. Wannan shine aikinka na karantarwa. To sai kuma me idan azumi yayi, za ka rinka karantar da su ashifa, ƙari akan me, akan tafsiri. Don haka ana tafsiri da la'asar, da safe ana karatun ashifa. Duk wannan jadwal ne, timetable ne, syllabus ne na ɗan fodiyo. To sa'annan sai ne kuma za ka rinka musu alƙalanci. To ka gaya min yanzu wanda zai wannan aikin ƙaramin malami ne? Limanci, karantar da tafsiri, karatun Bukhari, karatun risala, alƙalanci, sannan sai a shifa. Don haka babu jahili ko ƙwaya ɗaya a cikinsu. To meye hikimar samar da waɗannan manya-manyan gidaje da waɗannan manya-manyan fadoji? Ba don a yi sarauta ba, duk sha'ani ne na addini. Wannan gida, wannan masallaci, wannan kotu, wannan kurkuku, wannan gida shi ne zai zama ma'aikatun da za a rinka kula da haƙƙin wani, kula da kaza, kula da kaza, kula da kaza. A cikin ɗaliban shi, shi kuma wannan malami da aka turo shi ne zai ware, wane kai za ka rinka kula da ɓangare kaza, kun ga? To daga nan ne aka fara samun galadima. Duk waɗannan sunaye da kake jin ana galadima, waziri, tafida, ba wai irin yadda yanzu ne kawai za a kama kan wani tsoho a cikin kuya mishi yadi na shikenan a ce kai ne galadiman zamfara, a'a, wannan na ɓata lokaci ne. Wannan galadima malami ne mai ilimi, minista ne ko commissioner, wanda yake riƙe da wata commission ko wata ministry ko wata parastatal, yana da ilimi na fiqhu a cikin abubuwa in suka taso, sai in abubuwa sun rikice ne zai rinka komawa wurin babban malamin garin. In al'amura sun kai kuma shine sai a koma can alqimmatul ula, can kololuwa, sai a tafi wurin ɗan fodiyo. Bayan shi wane ne ya hau kujerar? Muhammadu Bello. Muhammadu Bello malami ne, based on qualities na ilimi ne suka hau da shi kujerar. In ba haka ba, ai ga kanin ɗan fodiyo shine Abdullahi. Sai ka dora shi, ba ya gada ba ne saboda shi ne ɗan hodiyo, a'a, a lokacin da za a yi naɗin wane ne zai zauna kujerar babban malami irin shehu? Wannan yana gwandu, Abdullahi yana gwandu. Kafin ya iso aka ce ba zai yi musulmi su kwana ba su da ainihin amir ba, don haka ya za a yi? A cikinsu waye yake da ilimi irin Bello? Babu. Sai aka ce don haka shi kenan, sai aka yi mishi baya. Gari ya waye an idar da sallah asuba, ashe shehu Abdullahi ya zo ya kwana a bayan gari, ya kwana a kofa, ya kwana a abin nan, ya shigo, yana shigowa shikenan aka isar mishi da labari, ai gashi an nada danka kuma almajirinka shine yanzu khalifa musulmi, shine kaza shine kaza. Dalla tashi yaje tare sai ya ce a koma ka zauna, kai ne shugaban mu ai yanzu. Saboda me? Saboda Abdullahi ya san an nada wanda ya dace, an nada wanda ya dace. Dan haka dubi wani abin sha'awa, dubi infaqul maisur. Wannan infaqul maisur ba rubuta shi ba, karanta shi ma tukuna sai malami. Gashi fi tarikh bilad tukuro, tarihin kasar Hausa ne da kasar bakaken fata, tun daga Benin Republic a yanzu da take bangaren Kebbi, ka shigo Kebbi ka hauro ka hauro har ka je ka haura Adamawa, ka je ka haura ka shiga Kamaru har ka tafi can East Central Africa, ko wane ne har wannan wurin. Gashi Malam Muhammadu Jalla ya kawo, in ta tike wani lokacin sai kawo baitocin waka guda 100 ko guda 50. To yanzu wanda ya wannan shine kamata ne, irin wannan quality da irin wannan standard shi ya kamata ya zama sarki a wannan ainihin daula ta Usmaniya. Amma Turawa suka zo suka yi mana abin da suka yi mana na damage. Shi sarkin Kano din nan Sunusi da makawo yana ɗaya daga cikin sarakunan ƙarshe da ƙasar Hausa ta gani, wanda yake da quality irin na sarakunan ɗan Godiyo, shi ne na ƙarshe. Bayan shi har yau ba a sake samun wani ba, don shi kaɗai ne yake irin waɗannan wazaif ɗin. Shi ne liman, shi ne malami mai tafsiri, shi yake risala, shi yake Bukhari, shi ne alƙali. Har ta kai yakan ɗaga hannu da kanshi wa mutum bulala in ya hukunta shi. To tun daga sarkin Kano Sunusi har yau ƙasar ba ta sake ganin irin shi ba, tare da cewa ana ɗan samun waɗanda za su ɗan iya bubbuga Arabiyyar da sauransu, amma kama da wani batawa ne. To menene nake so in ce mana? Idan da za a samu khalifa ya zama mai ilimi ne, zai promoting ilimi. Yanzu ku je kasar Ghana ku gani, shugaban kasar su professor ne. Ya haka za ga abubuwan an ɗauke su da sauƙi, wasu abubuwan gaba ɗaya sai ga yana kallon su from the academic point of view, saboda shi a irin environment ɗin da ya rayu kenan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah ya taimaka. To wannan kenan. To dai malam yake cewa shi ainihin ilimi shi ne ainihin address na wannan addini, wato shi ne abin da daga shi ake gane addinin. A ƙarƙashin wannan musulmi ana neman shi da koyon karatu da kuma nazari, tahqiqan li hadha tawjih, domin tabbatar da wannan shari'a da tarbiyya ta musulunci. Allazi istaftaha bihi al-wahyi ar-rabbani li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda ainihin wahayin Allah da ya sauka ga annabi ya fara da shi. Bal wal'ajib an hadhihi as-sura allati iftataha biha al-wahyi wa kanat bidayatuhu ay bidayatuha al-amr bil-qira'a فختم الامر بالسجود وذلك لاهميه القراءه واهميه السجود. yace wani abin sha'awa ma wannan sura, kamar yadda ko ga ta fara da umarni da karatu, ko da ta tashi kuma sai ta karke da muhimmancin karatu da kuma muhimmancin sujuda. Me take? Waqtarib wasjud waqtarib, ka ainihin yi sujuda ka ƙara kusanci ga Allah. Wa ja'at ala min wali hadhihi sura as-sala, sai ainihin malam yake cewa a bisa irin wannan tsarin ne sallah ta zo. Ka dubi yadda sallah, in kana tsaye me kake yi? In kana tsaye me kake yi? Qira'a. Ƙarshen wannan raka'ar da me yake ƙarewa? Da sujuda. Shine yace sallah ma da irin wannan tafarkin ta zo, ta fara da karatu ta ƙare da ainihin sujuda. Fa kullu raka'atin yarka'uha al-muslim inma tabda'u bil qira'a wa tantahi bis sujud, duk wani karatu ai duk wata raka'a da musulmi zai yi za ta fara da karatu ne ta ƙarke da sujuda. Misli suratul qira'a bada'a bil qira'a wa intaha bis sujud, kamar dai sura Iqra ta fara da karatu ta ƙare da sujuda wa zalika li'izami makanati hadaini al-amrani fil islam wannan ya faru ne saboda girman wadannan al'amura guda biyu a musulunci يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الله يجيك أنشيتي وأشرف أفعالها أي صلاة السجود ما في أوقك أيك صلى سنة سجودا وأشرف أذكارها القراءة ما في أوقك بجتك ذكريري أتك صلى شنة كراتين القرآن وأول سورة انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت بالقراءة yace dan haka surar farko da ta sauka ga annabi ta fara da karatu wa kutima bisujudi ta kuma ainihin cike da ainihin sujuda wa yudat ar-raka'a ala zalika yace to haka ita ma raka'a take a sallah awwaluha qira'a wa akhiruha sujud farkonta karatu karshenta ainihin sujuda yace gashi ne ibnu qayyim a cikin littafin shi al-kalamu ala mas'alati as-sama' wani littafi ne da Ibn al-Qayyim aka ɗauko maganganun shi dangane da mas'ala ta sama'a ina hukuncin sauraron kira'a sauraron kaɗa-kaɗa sauraron waƙe-waƙe wani kala aidan kalaman li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah haula al-ma'ana zatu sannan Ibn al-Qayyim ya ɗauko wata magana wadda ke da irin wannan ma'ana daga malamin shi Ibn Taymiyyah a shafi na 219 yace min al-marji' nafsi ka duba a cikin wannan littafin da shi da kanshi ما فات عن ذلك ثالثا عندما بدأ الوحي بالحث على القراءة وإبراز مكانة العلم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قارئا ولا كاتبا بالقلم دل ذلك على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كذا عند وحي يفارى بكوئيس الرياضة مدكو ينكراتي بكما بيّن مكين القلم يقول gashi kuma shi ne zan Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya karatu da kuma bai iya rubutu ba wannan ya nuna mana yadda ainihin wato alqur'ani yazo ba daga annabi bane kenan ba shi kinkire shi dan qur'ani ma me yace kuma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idhan lartaba almubtilun kafin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai iya karatu da rubutu ba bai iya komai da za ka ce ya karanta ko ya rubuta ba to zuwa da littafi irin wannan yana tabbatar ba daga gare shi ba ne amma saboda kafirai sai sun samu masoka sai suka ce inna ma ya'allimuhu basharun suka ce wani ne a juhaina ke karantar da shi sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami sai Allah ya sauri ya fitar da jabban ja a wurin sai ya ce to akwai matsala a cikin maganar su domin sun ce wane ne wane ba balarabe ba ne wanda ba balarabe ba shi ne zai zo da wannan irin sai ce wa haza lisanun arabiyyin hadi wannan zallan larabci ne yanzu dan girman Allah a ji bahaushe yana cewa turmi ture kura kura ture turmi yana irin wannan zaurance ce ɗan shi a kwanta ne zai koya mishi a ilimi a kwanta a ilimi a to kawai to tun daga nan ma ka faɗi ina ba ta an bani ga jini zai yake cewa wa ma kana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li yudriba hadhihi alhaqiqa wa hadhihi alahammiyya lilqira'a walqalam mundu lahzati alula law kana huwa alladhi yataqawwalu hadha alqur'an wa yaxtaliquhu da annabi shi ne yake kirkira wannan alqur'ani ya kaje shi babu yadda za a yi fito da wannan muhimmanci na wannan muhimmanci qira'a da alqalami dan shi bai san su ba ko kun fahimta ba ba ka gani in ka tashi babanka bai san darajar karatu ba in ka zo ka ce za a ce duk tafai guda 16 in ya baka kuɗin gobe sai ka ce an ce kuma za a sake siyan tafai guda 9 jiya ba na zo da fai ba a ai ba exercise book ne to yau kuma za a ce textbook ne sai ce kai ni na sai littafi jiya ko eh to yau ba zan siya ba ina ruwan shi bai san muhimmancin su ba ne exercise book ne textbook ne notebook ba ruwan shi jiya ya zo da fai 16 eh yau a ce a sai ya fi tara an gama karanta waɗannan ne ba haka kake dambarwa da babanka ne karatu ba to haka abinda malam ke son ya ce inda annabi shi ya zo da qur'ani ya kirkire shi ai ba ji muhimmancin karatu ba, dan shi tunda bai iya karatu ba ka ga yaushe zai ta bayyana muhimmancin shi, amma daga wurin Allah ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Isa annan sai ya ce Rabi'an ربط القراءة بسم الله يوجد بأهمية ارتباط العلم بالإيمان وأن العلم الحق يدعو بالإيمان حتى كراتي بسون الله يما نيني نيزيا ومهم منشن حتى إلمي دا إيمان دا الله أكنشي واكما إلمي نجسكيات وينا كرا نيزيا بإيمان دا الله وانا ببما جناتي ودى في أنزو كراتي ندبا وانا كارا ويويتا a ƙara tattaunata. Wato kenan wannan yana nuna Allah madaukakin sarki ya san muhimmancin imani, ya san muhimmancin ilimi, ya san muhimmancin amfani da alƙalami. Allahu akbar. A cikin hadisi Annabi ya bayyana cewa alƙalami shi Allah ya fara halitta. Nun wal qalam wa ma yasiruna, dinnan alƙalamin da Allah yake rubutun kaddara da shi shine halittar farko. Haka yanzu cikin hadisi duk wanda yake nuna maka muhimmancin ilimi, sannan bai bi Annabi Adam a matsayin shi na mutum na farko, da menene Allah ya ɗaukaki darajar shi akan mala'iku da dukkan halittu da ilimi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, duk ilimi duk sunaye da definition menene Allah ya karantar da Annabi Adam. Don haka dukkan ɗan Adam umuman da ke son daraja ku kiyaye ya bi ta hanyar ilimi. Na haka za ku ga hatta waɗanda ba musulmi ba in suka yi ilimi sai sun fi samun haske da sauƙin rayuwa fiye da waɗanda ba su da ilimi a cikinsu. Na biyu, khususan dukkanin musulmi sun san cewa musulunci ba zai yi ba sai da ilimi. So shaitan da ya gano haka sai yakan kyamatar da yawa daga cikin musulmi game da harkar ilimi. Don haka za ka iya cewa kashi 90% na musulmin duniya ba su damu da harkar ilimi ba a duk abin da suka tashi. Ba za ka gane haka ba sai ka je aikin hajji, ka ga mutane da ka suke yin komai wani kai mishi magana ku yi faɗa, wani ya karɓi nasihar ka amma ba zai iya gyarawa ba. Mace ta riƙe rigar mijinta yana kewaye Ka'aba yana tawafi yana addu'a, Allahumma zawwijni min hurin ain, ya ce mata to duk abin da na faɗa ke ma ki faɗa. Ta ce to shi dama addu'ar an koya mai ne an rubuta mishi goga, yana kallon takarda yana Allahumma tana Allahumma zawwijni, ita ma sai ta ce zawwijni min hurin ain min hurin ain, Allah ka aura min yan matan aljanna, ita ma tana ce Allah ka aura min yan matan aljanna. Ha gani shi yasa wani da ya bude orientalist ne da ya tsayaye aikin hajji bayan ya musulunta yana da shekara 82, da ya duba su ce waɗannan Allah ne ke kare su saboda suna kan gaskiya ba don suna yi da ilimi. Ka zo ka ji duk wani shirhu in ka zo Ka'aba za ka ji, amma da yake akan gaskiya ne sai Allah ya tsare su. Yace amma makircin da suke kulla musulmi da ba akan gaskiya ba ne, da ba inda za su kai labari. Abin da muke cewa an kana da kyau sai ka hada da wanka, addinin musulunci gaskiya ne, dan haka mu musulmi akan gaskiya muke, amma ita gaskiyar ba za ta bayyana ba sai an yi ne.